Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ladim Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30. Inda za ku ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun ce suna bincike kan ikirarin da wata 'yar kuna bakin wake da aka kama a Kamar ta yi na cewa tana ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da aka sace a shekarar 2014.
Zai iya kasancewa haka ɗin ne, amma kuma dai ba za mu iya tabbacin abin da ainihin
muna kuma tafe da shirinmu tattauna wanda Halima Jumaru za ta gabatar, amma fa duk sai an sha labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Mai magana da yawun shugaban kasar Najeriya ya ce an gano miliyoyin dalolin da aka karkata akalarsu wanda suka kamata a biya wasu ayyukan gwamnati da su. Ya ce an gano waɗannan kuɗaɗen ne biyo bayan binciken tsohon mai baiwa shugaban da ya gabata shawara a harkokin tsaro. Kwamitin binciken da gwamnatin kasar ta samar ya bayyana cewa ƙungiyoyi da kamfanoni 300 da wasu ɗaiɗaikun mutane da haɗin kan wasu jami'an sojan kasar suka wabtara kuɗi har dala miliyan 241 na ringizon biyan wasu ayyukan kwangilolin gwamnati. Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya ce kanar Sambar da Sauƙi Maritaya, wanda shi ne tsohon mai baiwa shugaba Jonathan Shawara, ana tuhumarsa da salwantar da kuɗin da na ƙasar har dala biliyan 2 ne. A hirar da Malam Shehu ya yi da sashen Turanci na wannan gidan rediyon, ya ce 'yan Najeriya sun yi matuƙar mamaki na yadda aka yi ƙuricen ɓera da kuɗi masu tarin yawa da aka samar domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, wanda ya yi dalilin mutuwar dubban 'yan Najeriya, kana wasu da yawa suka rasa muhallinsu. An tsare wata yariya da ake tuhumar 'yar ƙunar baƙin wake ce kafin ta tada bom ɗin da ke jikinta. An kama wannan yariyar ce a arewacin Kamaru, inda ƙasar ke da bakin iyaka da Najeriya. Wannan yariyar ta ce tana cikin 'yan matan nan na makarantar Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace a cikin shekarar 2014. Tun farko dai Babila Akawo, babban jami'in da ke Mayo Sava da ke cikin Kamaru a bakin iyakar Najeriya da Kamarun, ya umurci sojojin ƙasar da kuma 'yan bangan da ke aiki a bakin iyakar da su tsare ko kuma su harbe 'yan ƙunar baƙin waken da aka samu a bakin iyakokin ƙasashen biyu. Babila Akawo ya ce dama sun samu labarin cewa an kawo wasu 'yan mata daga banki zuwa cikin limani da a Cide, inda nan take ya sanar da mahukuntan da ke kwalofata da mora da kuma abokan aikinsa ciki har da 'yan banga ɗin. Kuma ya ce kame wannan yariyan shi ne sakamakon abin da ya biyo bayan bayanan da suka samu tun farko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu 'yan ƙunar baƙin wake na ƙungiyar ISIS sun kai hari a sansanin sojan Iraki da ke gundumar Anba, kuma sun kashe sojoji 3 sakamakon wannan harin. Babban kwamandan soja na Iraki, Manjo Janar Ali Ibrahim Daubau, ya ce 'yan ƙunar baƙin waken su 4 sun samu nasarar ɓaddabami ne suka shiga cikin sansanin sojan da ke Al-Assad yau Asabar. Ya ce 'yan ta'addan 'yan ƙasashe ne daban-daban, kuma take sojoji suka kashe su, sai dai abin da bai ƙara bayani a kai ba shi ne baya ga waɗanda suka mutu mutane nawa ne suka samu rauni. Wannan babban barikin na Al-Assad yana kilomita 180 ne daga arewa maso yammacin Bagadaza a cikin yankin gundumar Anbar. Shi ne babban barikin ƙasar ta Iraki wanda yake ɗauke da ɗaruruwan sojojin ƙasashe daban-daban masu baiwa sojojin ƙasar shawarwari. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce ƙasarsa za ta yi dukkan abin da ya dace domin mayar da kyakkyawan hulɗan dangantaka tsakaninta da ƙasar Saudiya saboda ciyar da ƙasashen musulmai na duniya gaba. Rouhani, wanda ya kammala ziyara aiki na kwanaki 2 a ƙasar Pakistan yau Asabar, ya ce ya yi imanin nan ba da jimawa ba ƙasashen biyu za su tattauna da junansu kai tsaye. Ƙasashen biyu sun yanke hulɗan jakadanci ne a cikin watan Janairu biyo bayan matakin kashe wani shugaban 'yan shi'a na ƙasar ta Saudi Arabia, abin da ya sa 'yan ƙasar suka yi zanga-zanga a ofishin jakadancin Saudiya da ke babban birnin ƙasar, wato Tehran, fadar gwamnatin ƙasar Iran ɗin. sa'ilin da Rahani yake wa taron manema labarai jawabi a Islamabad, ya ce ƙasarsa ba ta sha'awar ta da jijiyan wuya tsakaninta da Saudiya.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto muku labaran duniya. To bayan da rahotanni daga Kamaru ke nuna cewa an cafke wata kunar bakin wake wacce take ikrarin cewa tana daga cikin ƴan matan Chibok da aka sace a shekarar 2014. Na tuntubi daraktan yaɗa labarai a hedkwatan tsaron Najeriya, wato Kanar Rabi Abubakar, ƙarin bayani dangane da wannan yarinya wacce ta ce tana daga cikin ƴan matan Chibok da aka sace.
Gaskiya na ji wannan labarin, amma not formally, na da karanta bai ba ni ma. Amma kamar yadda ka sani ne cewa Cameroon da Najeriya suna cikin wanda ke ainihin ba da haɗin gwiwa kan wannan yaƙi ta ta'addanci. So ina ganin duk abin da yau kana ta wannan hanyar ina ganin cewa zai iya kasancewa haka ɗin ne. To amma kuma dai ba za mu tabbatar da tabbacin abin da ainihin wannan labarin ba. Don kowa na iya cewa shi ɗan Chibok ne, kuma kowace mutum tana yi wannan ikirarin. To amma da yanzu ba mu da wani tabbacin kan wannan lamari.
To amma
kuma muna bincike ma kanmu mu tabbatar cewa mun samu abin da ya tabbatar da wannan labarin.
Yawa, dama ina so na ce ne kamar kun yi wani yunkurin tuntubar kasar Kamaru domin ku ji yadda wannan lamari yake dangane da ita wannan yarinya.
No, kamar yadda kin sani ai muna da MGTF kamar wannan abun gantakun Chad, kuma Chad amin Kamaru tana member ne, kuma mun ban nan mata babban member su da muna ainihin suna cikin wanda muke ji da su, kuma wanda suke ainihin yaƙi wannan ta'addanci. So ina ganin za a cire su domin mu don haka da ce muna ana bincike don a tabbatar da wannan labarin wannan gaskiya lamarin.
Daraktan yaɗa labarai a hedkwatan tsaron Najeriya Kanar Rabi Abubakar kenan. In za ku goma nan na cewa karfe 5 ne na yamma, wato saura minti 23 ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barka da warhaka. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirinmu tattauna, wanda ni Halima Jimarau ke ci gaba da rika ma mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba kafin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Kamar dai da aka saba, da farko ga Nasiru Adam Al-Hikaya da yadda ta kaya a wajen labaran mako mai shuɗewa a Najeriya.
Majalisar Dattawa da Wakilan Najeriya sun amince da kasafin kuɗin bana naira ₦6 trillion da ₦600 billion, wanda hakan ya nuna rage naira ₦200 billion daga kasafin na asali. Ƙaramin ministan fetur Ibe Kaciku ya ce ƙarancin fetur zai kai har watan Mayu, duk da jami'ansa ya ce suna aiki tukuru don kawo ƙarshen matsalar gaba ɗaya. An kammala taron zaman lafiya da yaƙi da ta'addanci da ƙungiyar Izala da Rabi da suka shirya Abuja, ga kalaman Sheikh Balalau.
Musulmi da wanda ba musulmi ba suna buƙatar zaman lafiya. Muna magana ne akan zaman lafiya da kuma irin yadda waɗansu suka shiga ruɗani daga cikin musulmai, suka ɗauki musulunci suka sanya rigansa, suna yin ta'addanci, suna yin wani abun da bai dace da musulunci ba.
Wani ɗan Najeriya, Yakubu Goji, ya kama tattaki zuwa Nijar don taya shugaban Muhammadu Isufu murnar tazarce.
Dangantakar da take tsakanin Najeriya da Nijar, na ga ya dace ne wannan tattakin domin na je ne wa shugaban ƙasar Nijar murna koma kan karagar mulki.
Yayin da rundunar soja ke cewa ta gama da 'yan Boko Haram 58 a Musari da ke Borno, rundunar 'yan sanda za ta fara ɗaukar sabbin jami'ai 10,000. Nasiru Adam Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Nigeria. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Yanzu kuma mun kawo ga zauranmu na tattaunawa, inda har wa yau Nasiru Adam Al-Hikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani wajen ƙarfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa. Masu tattaunawar a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos, editan Mumbarin Sunna, da Hassan Umar Faruk, ɗan jarida Abuja, da kuma Jamilu Jiga, mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Abuja. To a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da Nasiru Adam Al-Hikaya ya yi ma Jamilu Jiga.
Malam Jamilu Jiga, kwanan nan akwai wani ɗan majalisa wanda na ga wasu suna yaba masa, wasu suna kushe shi wanda ya sayi akwatunan rediyo ya rarraba a mazaɓarsa a jihar Kaduna, domin watakila ina jin mutane su samu damar sauraron labaru domin su san halin da duniya take ciki.
Kaga shi da sayar radio ya ba mutane aya kokari. Don wani ma bai iya sayar radio, wani hukunci shi ma ba yi. Kaga nan ya kokari. Sannan wasu kamar kasashen Yarbawa, naga wani ma taba sayar waya, dewa ya bada. Kamar ɗan majalisar nan a biki da Biri, naga lokacin akwai lokacin ta sai ita ma irin waɗannan wayoyin ta ba mutane. Kaga wannan yana sa ana ƙarfafa musu cewa su rinka amfani da wannan wayar, kai koda ma koda ba wacce kowace waya ke hawa wannan yana gizo ba, akalla dai in dai kana da wayar to ai an dan rage ma wani aiki kuma mutum ya kokari, ko sai da ita kana yi ka sai wanda kaka iya hawan yana gizo, eh har baka isa da ita akalla dai kana da wayar da zaka iya gaya ma wani labarin abinda kan ke faruwa a ungoku ko kuma a jahanku ko kuma a inda dai ka fito ko yaya dai. Kaga akalla dai mai zuwa sama an ce ya takalle da ya dalge haya, kaga ai su kokari.
Umar Faruk, naji sai dariya kake kusan mun kusa rufewa da kai, me yasa ka dariya?
To wanda zai je sama da ya takalle da shine abin da ya wanda dariya, kaga ko ai da saura. Wato abi dai mafi ala shine mutane su fahimci amfanin ita wannan wato ita kafar sadarwa, wato wasu sukan yi amfani da ita su bata lokacinsu, wasu sukan amfani su yada labarai na ƙarya, wasu sukan yi amfani da ita don jin labari na ƙaryan kuma su je su yada ma wani. Abinda ya fi ala shi ne ka san cewa wato wata dama ce Allah ya baka zamani ya zo da ita wanda za ka samu labarai a sauƙaƙe, don haka sai ƙoƙarin samun wato kafofi wanda suke sahihai don samun labarin da suka dace, kuma duk lokacin da ka ji labari wanda ka iya tada hankalin mutane to ƙoƙarin sai ka tabbatar kuma a aiko kafar sadarwa wato ko kafofin watsa labarai su ma suna dabarun da suke bada labari na tashin hankali ne amma mutane ba a tada musu hankali, don haka sai mutane su ƙoƙarin wato sanin irin waɗannan kafofi wanda ya kamata su san labarin da suka dace su kuma tabbatar kafin su yada, sannan su yi amfani da shi kuma ko me suke son su yada to ya kasance ne ilimi ne ba na shirme ba.
Tunda ka kawo haka ma zan ce kusan mutane in sun faɗi ko abin da suka ga dama irin waɗannan kafafe sai su ce ƴancin faɗan albarkacin baki ne. Ya kake ganin mutumin da yake rike da wayarsa a garinsu wanda bai samu horo irin na bada labarai ba zai gane cewa ƴancin nan ba yana nufin mutum abin da ya ga dama ba ne?
Ko shi tsarin mulkin da ake mashi karan tsaye ake faɗin waɗannan kalamai ai bai yadda da cewa ka faɗa abin da zai cuta wani ba. Wato ai kana da ƴanci na faɗin albarkacin bakinka amma ba a baka ƴanci na ka cuta wani ba. Akwai abin da ake cewa a Turance, wato a lokacin da kake wata karin magana ce a Turance bari in fassara ta da Hausa, wato a lokacin da kake da damar idan kana tafiya ka dinga wurga hannunka, lokacin wani yake da dama shi kuma a lokacin da hannunka ya kusa taɓa hancin shi kuma ya kare nashi hancin, don haka kai ma kana da damarka ba tare da shiga damar wani ba, an yadda kana da wato ƴancin faɗin albarkacin bakinka amma ba a yadda kai amfani da shi ba ka cutar da wani, kai ka sai wayarka da kuɗinka kasi 1 gig ko kuma 50 MB, wato daidai wato karfin aljihunka na yanar gizo zaka yi amfani da ita, amma ba a ce ka yi amfani da hakan don ka cutar da al'umma ba. Abinda ya kamata shine idan kana da al'umma ka amfanar da su amfane ka ba ka cuce su ba.
Akwai wanda naga kusan da ransa ya baci ran nan ya ce ba zai kwanta ba domin jakar ladansa bata cika ba sai ya tsitsine wa wasu mutane, ya ambaci wasu manyan mutane a ƙasar nan ya tsitsine musu. Bari ma dai mu koma kan Malam Ibrahim Idris, shi ne ɓangaren addini, shi wannan ya halatta?
Wannan gaskiya bai halatta ba, domin kamar yadda na faɗa dai ba wai ko ba social media ba, ai hukuncin da yake kanka a ko ina ko a social ko a rayuwarka ta yau da kullum social media ba zai canja shi ba. In kai ƙarya a social media tana nan ƙarya, in kai sharri tana nan sharri, in kazafi kai yana nan a kazafi. Ina fata an gane, saboda haka wannan baya canja hukunci. Shi social media wannan abu ne kawai kamar telefon ne da ya zo mana da yanzu, dan na ɗauki telefon haka na kira wani na zazzage shi sai ya ce dan a telefon ne ba za a hukunta ni ba akan zagin da nayi. So duk abin da kai a social media ne yanda mala'iku za su yi rubutu a kanka haka kawai na al'amuranka ne da kullun, shi ma social media an kai rubutu wallahi ranan kiyama sai kai bayani akan shi. Gaskiya ne, gaskiya ne. Saboda haka ban gama dalilin da za a rinka bambanta tunanin ma wai mutum ya yi social ya yi abu a social media kamar ƴanci ne wai na ba za a ƴancin labarai ko wani abu ƴancin da aka bashi ya zama kuma a shar'ance ba za a mai hukunci ba.
Jamilu Diga,
social media tana bata mutum kuma tana gyara mutum, tana gyara al'umma kuma tana bata al'umma, shine social media. Sannan abin da nika so in faɗa mutane shine mutum ya ji tsoron Allah, domin duk abin da ka rubuta ko ka faɗa ko ka furta ko ka rubuta to za ka ga sharar ya ba. Ko za ka bani
shi yasa wata kila Jamilu wasu sai ka ga maimakon su sa hotunan su sai su sa ko na namun daji ko wasu abubuwa marasa ma'ana saboda su banta sauƙin.
Ai ko da ya sa hoto ne ma da wai a gane shi, amma mutum na sa hoton namun daji ne ko mota ko dai wani ƙwaro ko wani abu kawai saboda bai son shi a ganshi a cikin wannan a cikin social media din, ai an yi nuna hotonsa sai ya dauko ma shugaban al'umma sai sa kawai kamar shi, akwai hadari kware kuma ba mashi ba kamar irin ma'irin badu din da ake yanzu, kaga shi ma ni bala'i ne. Wani yana magana da wata aka sa mace mai kyau yana ta magana da ta, ashe baki shiga aiki bai sani ba a can Port Harcourt, bai sani ba suna magana har ta inda take, ashe ba mace bace bala'i ne ya fishi. Yana zuwa sukurin shi cikin gida, shina da ATM card wajen guda shida na banki daban-daban, sai sun ka bar shi wajen kusan kwana ne kusan 10 kusan zaba kuɗi ne. Kaga wannan shi abin da kai shi mace ta kai shi social media, yana ganin an sa hoto mai kyau suna magana soyayya sai je hada cikin musiba. To kaga akwai alheri cikin ta kuma akwai bala'i cikin ta, akwai sharri cikin ta.
Sai ku kasance da mu a mako mai zuwa domin ku ji ƙarashin wannan tattaunawar. Da kun ji wannan waka kun san mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hawwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna, da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar As-Sayyida Khadija a Kano. Da harko ga jawabin Malama Hawwa Yusuf akan yawan mace-macen arman da ya addabi arewacin Najeriya, amma ta fara ne da jan hankulan masu raina sana'a.
A rayuwar nan ba a raina sana'a, nakan ji daɗi idan naga mutane ya karamar sana'a za ki ga sun samu guri sun zauna ko kuma suna yawo ma suna yin sana'a su kuma Allah ina taimakon su. Misali masu irin yankan farce din nan kin ga ba wata babbar sana'a bace, amma yankan farcen nan sana'a ce wacce mutum zai dogara da ita domin at least kullun dan abu zai shigo cikin aljihun mutum. Ina kira a gare su mu bar rena sana'a, mu daina rena sana'a, ba ta da kaɗan ko yaya muka yi ta za ta taimaka mana a rayuwa. Zaman banza ba shi da amfani a rayuwa, baya ƙarawa kowa wani abu, amma idan muka tashi muka nema ko yaya ƴan sana'a take fa fita kai ta, na ba da gaskiya Allah zai taimake ka. To yana da kyau matasa mu bar zaman banza, mata ma mu bar zaman banza mu koyi sana'a, mu koma mu yi sana'a, tana da taimako sosai. Idan mutum ya yi sana'a zai taimaki kanshi ima taimaki wani kuma. Shi zaman aure ya kamu zauna ne ya kamu saba, dole ne idan aka haɗa mutum biyu dole a saba. Kuma sannan wani abu da nake ganin yana kawo wannan kuma shi ne mata yanzu gaskiya sun kafke, sun fita daga hanyar da ma Allah ya ce ba dan komai ba. Zaki ga uwa ce da ƴarta, ita ya uwa ga abin da take so, ya kuma zai zama ga abin da take so. Waɗansu suna zabe sai suke sai wanda yake da kuɗi ko sai wanda yake da aiki ko sai wanda yake da mota shine zai auri ƴaƴansu. A gare mu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo mutuwa aure. Ba dan komai ba idan kin yi haka kina neman wanda yake mai kuɗi ne zai auri ƴarki. To idan ta je gidan kuma ba zaman lafiya, aikin ga babu. To gara mutum ya tsaya ya roƙi Allah, Allah ya zaɓa mishi wanda zai aura. Sai in ga idan aka yi haka zai kawo zaman lafiya, zai kuma rage waɗannan mutuwa aure. Mu koma ga Allah, mu roƙi Allah ya ringa yi mana zaɓinsa. Ba wai mu muce a'a mu ga abin da muke so ba. Din namijin da gaskiya baya iya ɗaukan ɗawainiyar iyalin shi, to lalle-lalle ko littafi ma mai tsarki yace wanda baya iya kula da iyalin shi, baya iya ci da iyalin shi, ya zama mara amfani kenan. To ina kira ga maza da su ji tsoron Allah. Allah ya baka mata, ka je gidansu ka ce kana so, waɗansu ma zai zama ba kai ma aka so matar ta aura ba, yarinya ta aura ba, amma duk da haka Allah dai ya hada ku domin kana son ta, ka je ka kawo ta gidanka. Banga dalilin da zai sa a zo i zama kullun duka, kullun ba kwanci hankali. Wani namijin ma iya iyalin har tsoro suke su ji cewar wai ya shigo cikin gida. To wannan ba hali ne mai kyau ba. Bahaushe yace abin da arziki bai baka ba, yama ba za ta baka shi ba. To ina kira ga mazaje su ji tsoron Allah, su koma. A da naga komai talaucin namiji, komai talaucin namiji, ko ba shi da shi zaki ga yana kokarin ya nemo ya kawo gidan shi domin a ci a sha. Amma yanzu zaki ga mutum yana da shi, amma sai dai ibar matar ita za ta yi ta lura da iyali, ita ce abin ita abincin ma ita za ta ci da shi. Wannan ba daidai bane a gare ni. Muna jawa kanmu ne la'ana, ko in ce maza suna jawa kansu la'ana da gangan. To ina kira ga ma'aurata, ina ɗaya daga ciki, mu zama masu haƙuri a gidan mazajenmu, musamman mu mata mu zama masu biyayya tsakani da Allah. Duk matar da ba ta da biyayya ga mijinta, ni fa a gani na sai in ga kaman ta yi asara ne. Ba dan komai ba, mai gidanki shine samanki. Duk da dai yake waɗansu mazan suna cika abubuwan da suke yi, amma duk da haka mu mata ya kamata ne mu koma mu dinga yin addu'a, mu dinga wa mazajen mu addu'a. Ko da ma mai gidanki yana aikata abin da ke ba kya so, to ki koma ga Allah. Idan kika yi mai addu'a, Allah zai canja ki. Idan Allah ya canja ki sai kiga ba tare da kin bata rai ba, ya zo yana aikata abubuwan da ke kike so. Kuma ya kamata a matsayin mu na mata mu zama da biyayya. Abin da mai gida baya so, to kada a yi. Abin ko da yake so a yi kokari a ga ana yin shi. Ina ganin wannan zai ƙara ƙarfafa mu a zaman auren mu, kuma zai sa mu kula da ƴaƴanmu, mu ba su tarbiyya mai kyau. Domin idan mace da miji kansu ɗaya suna zaman lafiya, to lalle kam za su iya tarbiyyantar da ƴaƴansu a hanya mai kyau. Amma idan babu zaman lafiya, lalle kam ba yadda za a yi a sami kyakkyawar dangantaka, ba yadda za a yi a iya tarbiyyantar da yara. Sai ki ga inda iyayen suke yi daban, inda ma ƴaƴansu suke yi daban.
Ita kuma malama Lubna Mukhtar Umar nata jawabin akan tarbiyya ne da kyautata ɗabi'u da kuma yadda yau matasa suka yi watsi da al'adun gidajensu. Sai dai ta fara ne da jan hankali akan yadda ake sakaci da tsaro a Najeriya.
Babu ƙasar da take da tsaro sakaka kama da Najeriya. Sai kaga duk inda ɗan Najeriya ya je ana tsaurara masa tsaro da ke ciki. Ba dan komai ba, mu dan an tafi ƙasarmu. Kowa ma ya shigo, kuma kowa ya je abin da ya ga dama. Ba ruwan kowa da kai, sai ka yi ta'addancin ka yadda kake so. Sannan kuma kai fargar jaji daga baya lokacin abin ya zo ba maganinsa. To muna jan hankali ga 'yan uwa 'yan Najeriya, magidanta a kula da furƙon gida, a kula da kiwon da kowa Allah ya bashi. Masu unguwanni su dawo da martaba unguwannin su, san waye baƙon da ya zo, waye wanda zai tafi, ne sana'arsa. A kula da shi, a riƙa sa ido ana ganin yadda ɗabi'unsa. Masu sana'o'i su riƙe sana'o'i, a tsaya a kula, kowa ana kula da shi. Da sai ka ga irin kaman ko kuma a sa'in nan wanzamai ga sunan ƴaƴansu ƴan ƙanana duk sun taso sun iya. Amma yanzu babu, inji Hausawa suna cewa gadon gida alala da rau. To yanzu ya zama alala, tunda yake ba sa iya yi su yara. Wani ma kunya yake ji a danganta shi da al'adun gidansu ko kuma gadon gidansu na sana'o'i. Ba sa waɗannan sana'o'i komin ki komin su. Ofisoshin gwamnati sun ma matasanmu kaɗan, babu ofisoshi. Yara matasa sun yi karatu sun gama, sai dai a yi ragaita, ana kwalliya a yi kwambo a fito, ana so kuma a kashe kuɗi a samu kuɗin ta kowace hanya. Ya ci halal ya ci haram, ba a so a gwada kwanji a yi ƙarfi a gwada ƙarfi a nemi sana'a, sai dai kawai a samu kuɗin nan ta kowace hanya a kashe shi. To wannan ba ita ce mafita ba. 'yan Najeriya akwai mafita ga sana'o'i nan iri-iri a Najeriya. Matan gida a daji a kula da tarbiyya, kuma masu tarbiyya kada su kasance su ne masu ɓata tarbiyya, domin yanzu shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi da sayar da miyagun ƙwayoyi ya zama na mata. Ya za a yi mai tarbiyya ya kasance kuma shi ne ɓata tarbiyya haba 'yan uwa mata? Wannan ba ƙaramin musiba ne, kuma babu yadda za a yi al'umma ta kasance ta yaro sai da jagorancin mata. Duk inda ka ga al'umma ta ci gaba ta yi nasara a kan abin da take yi, to matanta ne suka zama na ƙwarai. Amma duk inda ka ga al'umma ta lalace, ta sangarce, ta zama a sharariyar al'umma, to matanta ne suka zama a shararar. Idan haka mata 'yan uwa 'yan Najeriya, mu tsaya a kan aikin da Allah ya ɗora mana na tarbiyya, mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu ta kan hanyar addininmu da al'adarmu. Mu daina nuna musu miyagun ɗabi'u yadda mu in mun yi ta ko ba mu ce ku koya ba. Abinda muke yi shi za su gani, domin uwa ita ce makaranta babba ta farko a wurin ɗanta. Duk abinda uwa take yi sai ɗanta zai yi. Idan ya kasance uwa tana irin wa'innan miyagun ɗabi'u, to ba makawa ɗanta ma shi zai yi. Don haka 'yan uwa 'yan Najeriya, muna kiranmu gaba ɗaya mu komo mu tsaya a kan hanya wadda za mu kai ga tsira, ba hanyar da za mu kai ga halaka ba. Zaman lafiya da lumana ya dawo, mu dawo da Najeriya cikin hayyacin. Mu rinƙa sanar da jami'an tsaro abin da ba mu yarda da shi ba, kuma mu rinƙa haɗa kai manoma da makiyaya dangi ne, kuma dukkaninsu kowa zai ta amfanin kowa. Mu haɗa kai a nemi shawara, ka saki dabbobinka a kan kuskure, ka ba da haƙuri a zauna lafiya. Kai ma manomi karkaci musu burtani. Jama'a na kiranmu gaba ɗaya, Allah ya zauna mana da ƙasarmu lafiya, ya ƙara mana kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki. Kuma iyaye su daina san kai suna ganin 'ya'yansu na ta'addanci, su rufe ido su kuma ba su sani ba. Sai jami'an tsaro sun kama su, su dawo suna ba da cin hanci a kan a saka musu 'ya'ya. Wannan ba ci gaba ba ne, ci baya ne. Ina roƙon Allah mai kowa mai komai ya shirye mu, ya shirya mana zuriyarmu, ya ba mu ikon kula da nauyin da Allah ya ɗora mana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, muka kammala shirin namu tattauna na wannan mako. Sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Ta bakin mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla gaida Halima Jumro. Yanzu ga wani sako da muka samu ta hanyar email. Assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku isar da sakon jajina ga 'yan kasuwan jihar Kano da kuma Kebbi bisa ibtila'in gobara da ta yi matuƙar ɓarna a gare su. Da fatan Allah ya musanya musu da mafificin alheri, kana ya kare afkuwar hakan a gaba. Wannan sako ya fito ne daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da labari a taƙaice.
To a taƙaicen, mai magana da yawun shugaban ƙasar Najeriya ya ce an gano miliyoyin dalolin da aka karkata akalarsu waɗanda ya kamata a biya wasu ayyukan gwamnati da su. Ya ce an gano waɗannan kuɗaɗen ne biyo bayan binciken tsohon mai baiwa shugaban da ya gabata shawara a harkokin tsaro. Kwamitin bincike da gwamnatin ƙasar ta samar ya bayyana cewa ƙungiyoyi da kamfanoni da wasu ɗaiɗaikun mutane da haɗin wasu jami'an soja su ne suka waftara kuɗi har dala miliyan 241 na ringizon biyan wasu ayyukan kwangilolin gwamnati. An tsare wata yarinya da ake tumar 'yar ƙunar baƙin wake ce kafin ta tara bom ɗin da ke jikinta. An kama wannan yariyar ce a arewacin Kamaru, inda ƙasar ke da bakin iyaka da Najeriya.
To masu sauraro, duka abin da suka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga dangin Hajji Bilkisu ɗan Baba Jos, wacce Allah ya ware suwa a jiya. Da fatan Allah ya jikanta. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatar da shirin, da kuma Caleb da ya bada umarni, sai injiniyarmu Zainab, Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.